To jama'a sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da domar da dalol da kuma niya muryar arewa. Gane kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma shi. Sai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko kuma duk yadda kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata 28 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labaran.
To baban Laila, jami'an kasar Turkiya sun ce suna zuba ido su gani ko Amurka za ta cika alkawarin da ta ce shugaban Amurka Donald Trump din yayi wa takwaran aikin sa na kasar Turkiya a makon da ya gabata na daina sayarwa mayakan kurdawa makamai. Yan sanda a Iraki sun ce wani harin kunan bakin wake da aka kai a wata kasuwa mai farin jini da ke bayan garin Bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane 11. Kana ƴan majalisar dattijan Amurka na jam'iyyar Republican sun ba da tabbacin niyyar su ta kada kuri'a mako mai zuwa kan gagarumin garin bawo da za su yi wa tsarin haraji.
To kai labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa shugaba Buhari na Najeriya ya kafa kwamitin inganta albashi saboda
kowa dai sanin kowa ne yanzu 2018 bai isa ba ya cidda mutum da iyalansa da mutum hudu.
A Niger kuma an kullo da wani tsari na tabbatar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma.
An hana zagi, an hana bugu, amun kusa kai yana hana yawo da adda.
Za kuma aji cewa shugaban Najeriya ya yi gargadi ga gwamnonin jihohi kan su rika biyan albashi akan kari. Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin aka mai wuya. Inda a yau za a tabo batun yawan canza sheka da wasu ƴan siyasa kan yi a Najeriya. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Tare da sallama masu saurare barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Jami'an kasar Turkiya sun ce suna zuba ido su gani ko Amurka za ta cika alkawarin da suka ce shugaban kasar Donald Trump ya yi wa takwaran aikinsa na kasar Turkiya makon da ya gabata na daina sayarwa mayakan kurdawa da makamai da ya taka rawar gani wajen murkushe mayakan IS a Siriya. Prime Minister kasar Turkiya Mevlut Cavusoglu shine ya sanar da alkawalin yayin taron manema labarai jim kadan bayan tattaunawar da shugabannin ta wayar tarho ranar Juma'a. Sai dai tanarwar da fada White House ta fitar bayan tattaunawar ta wayar tarho din da shugaban kasar Turkiya Tayyip Erdogan ta yi taka tsantsan ta ce Trump ya kuma shaidawa shugaba Erdogan dangane da gyaran fuska a goyen bayan da muke ba abokan kawancenmu da ke Siriya.
Yan sanda a Iraki sun ce wani harin kunar bakin waken da aka kai a wata kasuwa mai farin jini wadda ke bayan garin Bagadaza babban birnin kasar ya kashe akalla mutane 11. Jami'ai sun ce akalla waɗansu kuma mutanen 26 suka ji raunuka a harin wanda aka kai a kasuwar Nahrawan da ke kudu maso gabashin Bagadaza. Wani jami'in tsaro ya ce waɗansu ƴan kunar bakin wake guda biyu ne suka bude wuta kan farin kaya a kasuwar jiya Litini da dare kafin suka tarwatsa kansu. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin a wani sakon da ta buga a kafar yada labarinta ta Amak.
Wani babban jami'in sojin Yamar ya ce ya shaidawa Papa Roma Francis cewa ba a nuna wariya addini a kasarsa inda Amurka ke daukar tashin hankalin da ya shafi musulmin Rohingya a matsayin kisan kare dangi. Papa Roma Francis ya gana da babban jami'in sojin jiya Litinin yayin da ya fara ziyararsa a kasar da ke kudu maso gabashin Asiya domin tattaunawa kan tashin hankalin da ake yi a jihar Rakhine da ya yi sanadiyar kaurar sama da musulmin Rohingya 620 zuwa kasar Bangladesh makwabciyar Myanmar. Bayan ganawar mintoci 15, kakakin fadar Papa Roma Greg Bok ya ce sun tattauna kan hakkin da ya rataya a wuyan hukumomi a wannan lokaci na rashin sanin tabbas kafin suka yi musayar kyauta.
Bayan ganawarsu da shugaban Amurka Donald Trump, ƴan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican sun ba da tabbacin niyyarsu ta kada ƙuri'a kan gagarumin tsarin haraji a mako mai zuwa wanda zai zaftare harajin kamfanoni na dindindin ya rage harajin da ma'aikata ke biya akan albashi sannan kuma na dan karamin lokaci ya kuma ƙara yawan bashin da ake bin Amurka da sama da trillion daya shirin da aka yi wannan makon shine a kada ƙuri'a akan dokar harajin a majalisar dattijai inji gagaraba don masu rinjaye John Conin na jihar Texas manufar ita ce a sake zaburar da tattalin arzikin kasar a halin da ake ciki kuma wani rikici ya barke akan wanda ke da ikon fada aji a wani ofishin gwamnati jiya Litini da ya kunshi wasiƙun email da shigar da ƙara da kuma bayar da kyautar fanki babban jami'i na kasafin kuɗi na fadar White House Mike Mulvaney da Linda English wadda ta yi aiki ƙarƙashin gwamnatin Obama kowannensu na ikirarin rike da mukamin matsayin muƙaddashin daraktan cibiyar kare abokan hulɗar kasuwanci kuma dukkan su biyun sun tafi office da nufin kama aiki English mataimakiyar director ce a cibiyar ta yi wa ma'aikatan office ɗin barka da dawowa hutun cika-ciki da ake kira Thanksgiving nan da nan sai Mulvaney ya tura ma'aikatan sakon email yana shaida musu cewa su yi watsi da email ɗin da English ta tura su tura sakon zuwa office ɗin ba da shawarwari akan harkokin shari'a su kuma je office ɗin su ci abinci English ta yi barazanar kai karar Mulvaney bisa ga ikirarin cewa mukamin nata ne to amma fadar White House ta ce doka a bayyane take kuma tana goyon bayan Mulvaney tuni ya shiga aikin muƙaddashi tamkar shine shugaban cibiyar
to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Benin Washington DC A hukumance an yi baikon Yarima Hari na Burtaniya da 'yar wasan fina-finai ba Amurkiya Megan McKeel mahaifin Hari Yarima Charles shine ya sanar da haka a wata sanarwa jiya Litinin. Mai martaba Yarima Wells yana farin cikin sanar da baikon Hari da Miss Megan McKeel. Sanarwa ta ce za a yi auren ne da kakar shekara ta 2018 za a kuma ba da ƙarin haske a kan bikin auren nan gaba. Iyaye McKeel su ma sun fitar da tasu sanarwar suna cewa muna matuƙar taya Megan da Hari murna. McKeel dai tana da ruwa biyu, mahaifinta Bature ne mahaifiyarta kuma baƙar fata. McKeel ta ce ta ji takaicin yadda kafofin yaɗa labarai suka riƙa bibiyar jinsinta, sai dai ta ƙara da cewa ita da Hari ba su taɓa mai da hankali akan wannan ba. Ta ce muna mai da hankali ne kawai akan yadda rayuwarmu za ta kasance tare.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga Abuja, Najeriya, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamitin inganta tsarin albashin Najeriya, Umar Faruk Musa da Rika.
We all know that the last minimum wage instrument has expired.
Shugaba Buhari ya ce dukkanmu mun sani cewa tsohon tsarin mafi kankancin albashin ma'aikatan Najeriya ya tsufa, don haka ya kamata a kawo wani kwamiti da muke tsarawa a yanzu wanda zai sake duba tsarin albashin da ya kamata a ba ma'aikaci a Najeriya, ganin irin yadda abubuwa suka canja da kuma ake da bukatu ya bi jerin takwarorinsu na duniya wurin more irin wahalolin da yake gabatarwa ko yake badawa wurin ɗaukaka Najeriya ta fannin cigabanta, tattalin arziki, zamantakewa da kuma bunƙasar masana'antu. Ɗaya daga cikin gwamnonin da ya halarci wannan bukin shine gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu, wadda ya bayyana manema labaru cewa dukkan gwamnoni na Najeriya suke sha'awar su ga cewa ma'aikatansu sun samu biyan albashin da ya dace da irin wahalolin zamani da ake a yanzu.
Ai, an kwado ko abinda fahimta ta na abinda suke bukata na harko dai shine a yi tsari wanda zai amfani Najeriya. Ai, duk 'yan Najeriya muke da mu da su, duk abu guda tun ka guda muke wasaka, duk tsarin da zai amfani Najeriya da 'yan Najeriya shirye muke, ba da haɗin kai mu.
gwamnan jihar Kebbi kenan Atiku Bagudu a tattauna da yadda manema labaru shugaban kungiyar kwadago na kasar wato Comrade Ayuba Wabba ya bayyana cewa lallai sun yabawa shugaba Muhammadu Buhari da ya yanke wannan shawara na kafa wannan committee.
Kowa dai sanin kowa ne yanzu 2018 bai isa ba ya cidda mutum da iyalansa da mutum hudu. Shi yasa muka nemi akan a kara daga 18 zuwa 56. Muka je teburin sasantawa zamu saurara a gwamnati nawa ne za su iya bayarwa duk employers na labor wanda suke daukan ma'aikata. Gwamnati tana ciki, masu daukan ma'aikata suna ciki. Shi yasa ake kiran shi committee na sasantawa. Muna ciki, kowa yana ciki, abinda aka yadda shine zamu amince da shi.
Shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya Ayuba Wabba kenan Umar Faruku Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi.
Kwa gaida Umar, har yanzu dai kan batun tattalin arziki da rayuwar jama'a. Shugaban na Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a raba sauran kashi 50 cikin 100 na kuɗin da aka karbo daga Paris Club ga jahohi, tare kuma da gargadin cewa a riƙa fabiyan albashi akan kari. Hassan Maina Kaina gare ka.
A taron da yayi da gwamnonin jihohin Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya ja kunnan su da su gaggauta biyan basu sukan albashi ga ma'aikata kafin bikin Kirsimeti na watan gobe. Shugaban kasar wanda ya bada umarnin biyan kashi 50 na karshe ga jihohi daga kudaden da aka dawo da su na Paris Club ya nuna muhimmancin biyan albashi. Jim kadan bayan sun gana da shugaban kasar, gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya yi wa 'yan jaridu karin bayani.
Issue of workers to the center stage.
Batun ma'aikata ne ya mamaye taron namu saboda shugaban kasa ya nuna damuwarsa musamman ga ma'aikatan da suka dogara kwacakam ga albashinsu wurin ciyar da iyalansu da ma biyan kudin haya. Kuma gwamnonin sun tabbatar masa cewar da zaran an samu wannan kudi na Paris Club to koci jiha za ta dage ta biya albashi domin ma'aikata su samu damar yin bikin Kirsimeti cikin walwala.
My state has no salary arrears at all.
Gwamnan jihar Kaduna Nasir Ahmed El-Rufai da ya ce ma'aikata ba sa biyan gwamnatinsa bashin albashi, amma ya ce wasu jihohin ana bin su bashin albashin da ya fi karfin kudin Paris Club din da za su samu a halin yanzu.
Some states have salary arrears bigger than what they are getting as Paris Club reports. So even when they get it, they will not be able to clear all the arrears.
To ko me ke sa wasu gwamnonin gaza biyan albashi? Tambayar kenan da na yi wa gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam.
Duk wani gwamna a Najeriya nan in yace ya kasa biyan albashi gaskiya laifin a wajen sai. Kowace shekara muna yin budget, a cikin budget din nan duk abubuwan da sai za ta yi a shekarar gaba ne muke albashi kaza, wannan kaza, hanya kaza, education kaza, health kaza. Kana sane da wannan, ka je ka karba in bashi a bankuna ya kai 7 ko 6. A cikin kudin da za a baka a kowace wata daga Federal Ministry of Finance a Abuja sai an yanka wannan basukan da ka doka sai an biya bankuna, shi yake kawo wannan problem da rashin biyan albashi. To mun ba mu taba yin haka ba.
Gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda aka bullo da wani tsari na tabbatar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Tabar Abai gare shi.
Yankin Guri ya kunshi makiyaya sosai da kuma manoma. Sani Nasaru, shugaban gundumar na Guri, ya bayyana matakan da suka dauka don kauce ma rigingimu
tare da sarakan gargajiya da wakilan manoma da makiyaya da service technique da kuma jami'an tsaro. Muka bada bayani cikin Code Rural. Wannan kundi namu na Code Rural shine jagorancin ta yadda noma da kiwo a cikin ƙasa. Shiru wajen mu alhamdulillah babu wannan tashin hankalin, tunda yanzu kowa ya san yanda ake shari'a banna. In burtali na galgashiya ne shi za a bi, in na bariki ne shi za a bi. Wanda ya noma cikin shi, in an ci kayan shi cikin wannan hanyar da na galgashiya ko na bariki, an ci banza. In busashe suka yi yawa sai mu tura jami'an tsaro sai su zo gaba. Shirako makiyayan har su wuce su wurin inda hanyar da muka ce mun hidda ta makiyaya. Abin da ya kawo mana kwanciyar hankali, an hana zagi, an hana bugu, mun kusa kai yana hana yawo da adda.
Shi kuwa yankin Taketa da Gidimoni an fi samun makiyaya masu yawa da suke biyowa ta nan. Magaji Usman shine shugaban gundumar da magaranta Kaya, ya mana bayanin irin matakan da suka dauka.
Dama babbar matsalar mu bangaren Gidimoni ne. Gidimun ta samu dama ta hari kenan, kamun su zo ma aiki ya shaka shi. Kuma suka zo ko mun kai so zawa mun ajiye, da muka ajiye su kenan, in ka zo ka wuce za ka yi sai su koro ka saka hanya sai tsura ka abultali kamun ma lokaci yayi muka taro jama'a aka tsaida dokokin da zamu bi
ganin yadda lamura suke a bana tuni an tsaida ranar sakin gonaki
bana banaci me a da 31 ga watan Disamba wannan wata da zai kama na gobe haka muka tsaida kuma bangaren arewa sai muka ce ya kai zuwa jiska 15 ga watan Janvier a gaskiya yanzu da muka sake share muka gani 31 ga watan ma duka ana iya liberate saboda duka kowa kusan amfanin shi ya dauke
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar kafin mu ci gaba ga wannan
wato wannan illan shaye-shaye da yake a wurin matasa ya zama wani fitina wani bala'i kuma wannan abin babban illa ce a gare mu in ba mun tashi tsaye kun yaki wannan abin abin nan zai zo cikin karfin mu tunda ba gwamnatin mu na arewa ba su hada hannun su ya kamata a yaki chemists din da suke sayar da abubuwan nan a hana sayar da abubuwan nan
to sai a bi mu a shirin mu na hantsi dan aji cikakken rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustafa Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
wanda ya war PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba ayi bane idan mun bibi PDP din mun ga ba sa kyautata wa talakawa ba sa aikin da aka zabe su yi sandan bai zaka dinga tafiya da su eh ni abin yana ban mamaki idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san a san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da yake baban shi ke yi ba yanzu an ka girma ka balaga ba raka gidan kanka ba
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ko an sabon shiri na tsakan mai wuya kalaman da kuka ji mun bude shirin nan da su a wannan safiya inda kuka ji an so ma ja-in-ja game da dalilin da ke sa wani ya bar wata jam'iyyar siyasa ya shiga wata kalaman ne da mutum kusan duk inda ya shiga a cikin Najeriya zai ji su a sanadin yawan kauran yan siyasa tsakanin jam'iyyu shi wannan shirin da zamu bude a yau akan rigingimin siyasar jihar Taraba ne kam to amma gaskiya maganganun da za a ji suna tuzguwa daga cikin su maganganun siyasa ne da suka kusan shafi duk Najeriya baki ɗayanta da yake aksarin matsalolin siyasa da ke faruwa a matsayin kasa na tarayya a jihohi masu ake fama da su kama daga korafin yan siyasa na wahala da su amma kuma in daɗi ya zo a sha da wasu da maganar rashin adalci wajen tsaye da yan takara da rabin mukamai da dai sauransu wannan shirin an shirya shi ne kuma an ɗauko shi tun daga jalin gufadar gwamnatin jihar Taraba din kuma wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ne ya gayyato sanannu kuma gogaggun yan siyasa guda biyu daya daga bangaren jam'iyya mai mulki ta PDP wato Alhaji Inuwa Bakari na biyun kuma daga jam'iyyar adawa ta APC Aaron Atimas
to jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da kuma sake koma da masa dawa da ku a shirin na tsaka mai wuya da sashen Hausa na murar Amurka kan shirya yau da cikin ikon Allah ba ga misali zamu falleka jihar Taraba da cikin kwanakin nan kusan zan ce ta mamaye kanun labarin Najeriya da ma ciki da wajenta domin kuwa baga batun tashin hankali da ya faru a yankin Mambila sai kuma ga batun balahir siyasa a jihar wanda ke cikin kwanakin nan ma rahotanni suka bayyana kan cewa tsohon mukaddashin gwamnatin jihar Tuni shi ma ya tsunduma cikin jami'ar nan ta APC wato ya tsalle ya bar jami'ar ta PDP wato Alhaji Garba Umar ba kammala wannan ce sai ku ce ba sai kwatsam ga wata jihar kuma minista ta fito ta wasu kalaman da suna ganin kaman kan cewa wannan na iya kawo wa jami'ar ta APC na kaso kuma can baya ma masu sauraro kun san kan cewa a jihar Taraba kusan ayyace cewa an kai ruwa rana tsakanin jam'iyyar PDP da take mulki jihar da kuma yan hamayya a jihar to yau zamu tattauna da su yan hamayyar da kuma bangaren su jam'iyyar PDP da take mulki a bangaren PDP da take mulki dai akwai kakakin jam'iyyar ta PDP wanda sun dade suna murza jam'iyyar wato Alhaji Inuwa Bakari shine ma jami'ul jama'a na jam'iyyar a bangaren yan hamayya kuwa akwai yan sabar APC a Taraba da suka lakaba sunan su wai yan integrity wanda ana gani kamar yanzu su suke neman murje jam'iyyar ko kuma jan ragama jam'iyyar a jihar Taraba kuma zamu tattauna da wani tsohon hadimin gwamnati kuma tsohon dan siyasa kuma tsohon ma'aikaci Mr. Aaron Atima kuma kai in ce ma tsohon dan jarida kuma dukkaninsu ma sun taba aikin jarida idan haka da farkon fari bari ne lalle marhabin Alhaji Nuwa Bakari, barkamu da warhaka.
Yauwa, barkanka da Alhaji.
Ya gajiya?
Sa lafiya, alhamdulillah.
Misarun Atimas, barkamu da warhaka.
Barka da warhaka.
Ya gajiya?
Lafiya kalau.
To kamar yadda na faɗa a cikin shimfiɗin, yau zamu soma wai jami'ar PDP a jihar Taraba ta ce ta yi rawar gani, ku kuma yan hamayya, duk da cewa wasun ku da daman ku ana gani kamar daman a jami'ar ma PDP kuke, amma yanzu ku kuma yan hamayya kuna cewa ba ta buka komai ba, wai me yasa? Ko da ke an ce shi dan hamayya ko a cikin ruwa yake zai ci ana zufa?
Ah, to dama komai duk idan muka ce aukoko su suka ce an tace rawar gani a Taraba, ba sai su kira mutane su duba ba, kan kace kai abu ai za a gan shi a ƙasa, to mu kan mun zaga mun gani ba mu gani ba, da haka wani rawar gani aka yi. Kuma kullum idan wannan magana ta taso sai mu ce ku je makwabta, dan da ma jihar Taraba an saba cewa ai idan kace ba ai komai ba ta ai wannan jiha ba a biya salari ba, wannan jiha ba a biya salari, to su je nan Adamawa inda ka gwamna ya hanyoyi 100 da kusan 20, ni na je Adamawa na tuka mota ta hanyoyin nan na gani da ido na, kwanan nan na je numun karamar hukuma daga an yi hanya daga ranar Abadi na zuwa bakin koli zuwa GRA, na gani da ido ana gyara asibiti ana yi.
Kana nufin gwamnatin Filifin yanzu
a rai kuwa
ce komai bakin
a nan
Taraba?
A Taraba ta a ce bai tai babu babu.
To na ga Alhaji Nuwa Bakari kana murmushi ka
wato ina so in ce shi kane na ina ji tafiyan da ya Adama bai sama abin da ke faruwa Taraba ba, inda ya sani cewa maitamakin shugaban ƙasa kwanan nan ya zo Taraba, ba wai ya zo hira ba ne, ya zo waye gan shi his excellency Darius ba ne, a'a ga yadda ta aka zo yayi commissioning project, saboda haka inda ba na ai kamar ta tambaya kafin ya fara wannan furta din cewa ba abin da aka yi yana magana Adamawa ta ina, muna magana abin da yake da akwai ne. PDP tun kafawa siyasa na fara hula a nan, wanda Reverend Joli Nyame ya yi a karkashin PDP ya yi governor har zuwa yau, haka nan PDP take ci a nan
wurin. Yanzu gwamnatin ku ne PDP a yanzu ta taba kawo ne abin a zuwa gani?
Ya kana mu ga taba kawo an development, zaka ce abubuwa da yawa an yi daga an yi su. Shi mataimakin shugaban kasa ya zo nan wurin Osibanjo, ya zo nan ya commissioning project ne ya commissioning, kuma ku kun sani kun dauka ba wai ku dauka ba kafafun labarin duk koyi da duka an dauka, aka ce abin da abu yayi ya zo nan ya zo ya yi commissioning project da ba a taba yin shi ba ma a West African Subregion, shine na farko aka yi greenhouse wanda ba taba yin shi koyi na Nigeria ba, ya zo aka gaishe shi ya zo nan wurin ya taho ya zo kuma ya yi bayani a wurin, kuma ya yi ba kwarai da gaske shi kansa.
To amma ka ba da misali da wannan aiki na greenhouse da ake ta yami didi kan cewa kudin rance ne ko kudin jihar ko kudin rance ne?
Ai wannan ba kuma bugar ba ne, kuma kudin ne aka same ta, amma gwamnatin PDP ne ta yi wannan aiki.
To misalin ka ga ya baka hujoji da yawa wasu ayyuka, ko kuma ƴan hamayya kuna cewa babu
ƴan kace ayyuka,
eh gashi har mataimakin shugaban kasa dan jami'a kuna APC ya zo ya kaddamar da ayyuka, kun kuce ba yi ba?
Eh ah, to yanzu wannan zuwan mataimakin shugaban kasa shiri ne na kasa, kowane jiha zai ce dan saboda kowane jiha Najeriya take, ko haka ba? To amma da yake ya zama dole shugaban kasa ya zo, ba zai ci zuwa Taraba ba, ba ware mu ya zo an kalata abin da aka kalata ya duba, an ce akwai dan hanya kilomita 3 zuwa Kona, shikenan hanyar da aka yi. Sannan wannan lambun zamani da aka yi an kashe kuɗi zunzurutun kuɗi biliyon 2, an kace dauki biliyon guda 1 kai kade ka sa a Taraba, Taraban da ainihin gona ce gaba ɗaya zaka ce, dan saboda ba kasa ko state a jiha a Najeriya da suke da san filin gona irin na Taraba.
Sai na dafi dan aka habaka harkar noma, tunda wannan ma lambun zamani kamar ci gaba ne ta fakar.
To amma manoma mana kudin nan suna neman taki, suna neman tractor, suna neman chemical na kashe ciyawa, ba a basu ba. Ko tractor guda gashi nan anan ya fada jihar Taraba ta sai tractor guda ta ba manoma,
to ba zai baka amsa tun tambaye ka sake.
To ina gani shi kamar yadda ce misalan Atimas ba manomai bane, bai sama abin da ke tafiya ba. Na farko na so ka sani cewa an kawo taki a nan kafin a fara ruwa, kafin a fara noman damina, ko santrelu wallahi bazan iya kirgawa ba kuma yanzu haka nan in ka so wallahi idan ka so ka buga lokacin gama duk lokacin da kake so annan taraba ka buga kace yaya sun samu taki da wurin gwamnati wallahi za su ga maka kuma at a very very subsidized rate wato kalilan kudi ba yanda ake samu su a kasuwa ba wannan an taho da su kusan manomi kusan ko ina a lokacin gama nan kai lokacin gama nan na Karim Lamido an samu trailer guda 6 wanda aka tura don manomi wanda za na takin na zamani
takin suna jigiban saiwa gwamnati ba ta saukaka ba kuma takin nan daga hannun federal government ake karbo ta don saboda asayar ya kamata jiha ta rage kudin wannan takin
to ba to ni batu shine ne kanta ko ƴan hamayyan nan ma domin su NPDP suna rage kanta aka tare kuna cewa ko ƴan hamayya ne alhali kuma ku ne ƴan PDP da watakila ta kora ko kuma a kuka yi tsalle daya kuka fada rijiya
ba wani kasa a Najeriya in kana bin mutane kuna tafiya tare kaga wannan tafiyar naku bai dace da kai ba kana iya juya kai wani abu daban kuma haka ba idan mun bi PDP din mun ga ba sa kyautatawa talakawa ba sa aikin da aka zabe su yi sandan bai zaka dinga tafiya da su ai shi yasa mun gani mun ga wannan tafiyar ba da ta tsina na mana komai ba shi yasa muka dawo muka yi party mai adalci party da muka san cewa za ta yi mana aiki
ta da jiran kai ta dariya ne
eh ni abun yana ban mamaki idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san ba san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da yake baban shi yake yi ba shin wani irin gamsuwa kike so ku yi in ban da ra'ayi irin naku na cewa siyasa irin namu na kasar nan kowa yana son kansa abin da yake da shigo aljihunsa ko da shigo jikinsa shine kawai fa cewa ai siyasa ake yi in ba haka ba kam IPDB ta kafa gwamnati a nan kusan shekara 16 da suka wuce yanzu ma kusan shekara 18 aka kafa gwamnati wanda ya bar PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi bane
to a gaye Sheikh Malamai to wannan shimfiɗar farko kenan makon gobe Allah ya kai mu za mu taba abubuwa da dama da za su hada da inda ake tambayar me yasa wasu suke barin PDP ne su je wata jam'iyya ita kanta APC din bangarori nawa take da su a nan Taraba da kuma a sauran sassan Najeriya kuma menene ra'ayin su ƴan Taraba din kan Hajiya Aisha Juma'il Hassan da kuma alakata da Atiku Abubakar muna fata za a jira zuwan wannan shirin yanzu kuma muna godiya ga su bakin namu Inuwa Bakari da Aaron Atmas da kuma shi musamman wakilin namu Ibrahim Abdulaziz wanda shirya ya jagoranci wannan muhawara a canja lingu kuma ya kuma na ita muka kawo muku a madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sakwat a Washington DC
to a gaishe ku yanzu kuma ga Alheri Grace ta dawo da labaran duniya amma fa a takeici
Jama'a kasar Turkiya sun ce suna zuba ido su gani ko Amurka za ta cika alƙawarin da ta yi da suka ce shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa takwaran aikin sa na kasar Turkiya a makon da ya gabata na daina sayarwa mayakan kurdawa da makamai da ya taka rawar gani wajen murkushe mayakan IS a Syria. Yan sanda a Iraki sun ce wani harin kunar bakin wake da aka kai a wata kasuwa mai farin jini dake bayan garin Baghdad babban birnin kasar ya kashe akalla mutane 11. Jami'ai sun ce akalla waɗansu mutane 26 suka ji raunuka a harin da aka kai a kasuwar Narawan da ke kudu maso gabashin Baghdad. Wani jami'in tsaro ya ce waɗansu yankunan bakin wake guda 2 ne suka bude wuta kafin kamfanin kaya a kasuwar jiya Litinin da dare kafin suka tarwatsa kansu. Wani babban jami'in sojin Yamar ya ce ya shaida wa Papa Robert Francis cewa ba a nuna wariya addini a ƙasarsa inda Amurka ke daukar tashin hankalin da ya shafi musulmi Rohingya a matsayin kisan kare dangi ba. Papa Roma Francis ya gana da babban jami'in sojin jiya Litinin yayin da ya fara ziyarar sa a kasar da ke kudu maso gabashin Asiya domin tattaunawa kan tashin hankalin da ake yi a jihar Rakhine da yayi sanadiyar kaurar sama da musulmin Rohingya 620 zuwa kasar Bangladesh makwabciyar. Bayan gana wasu da shugaban Amurka Donald Trump, yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican sun ba da tabbacin niyyarsu ta kada kuri'a kan gagarumin tsarin haraji.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kun da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni da wanda ya hada mana sautin Solomon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jona Kumi ni naku Ibrahim Salma shi garba ke cewa sai da hantsi.